من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا مثلا لا شيء مثال البركة نالت محمد الجميل لكي دورم يدقري أيو شرند بيبو قواتم رمضان مجرى تمنه صلى الله عليه وسلم دقو إيدة يدقو إيدة شرند تفت wanda kuma shi daidai da uku ne ga watan goma shekarar miladiya ta 2007 kafin mu shiga karatu cikin ayoyin da za mu fassara a yau. Akwai tambayoyi da za mu ansa. Wannan yana cewa idan ana tarawihi, shin ka iya zuwa da niyyar sallar isha da bishi daga baya ka kawo biyu? Ya halatta. Idan sallar isha'i cikin jama'a ta kubuce maka, ka zo ka samu har an fara tarawihi, ka jona da masu sallar tarawihi, in an yi raka'a biyu an sallarce kai da tashi ka fito biyu sallar ka tayi. Saɓanin niyya baya cutarwa a wajen limanci. Saɓanin niyyarka da ta liman ba zai cutar da kai ba. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya san lokacin da Mu'adh ibn Jabal yake zuwa yayi sallar da Annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin sa ta isha'i, sannan ya koma can cikin jama'arsa Bani Salima, masallacin da aka fita ne a yau da Qiblataini, nan kuma sai yayi musu sallar isha'i. Shi a wajen sa nafila yake, su kuma a wajen su farilla suke. Sabanin niyya tsakanin su da shi bai cutar da wannan sallar ba, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san yana haka. Shi ma yake cewa idan mutum ya zo ya samu yayi sallar sa a wani guri, ya zo ya samu masallaci ana sallah, to kada ya shiga masallacin shi ya koma gefe yayi sallar, ya zauna ya bari ana sallah. A'a, ya shiga ayi wannan sallar tare da shi. Su suna sallar jam'i, su suna sallar farilla, shi kuma yana sallar nafila. Wannan hadisi ne na Zaid ibn Arqam, ya tabbata a cikin Sunan Abi Dawud. Saboda haka sabanin niyya baya cutarwa, sabanin ayyuka ne na zahiri, shi ne ba a so a saba tsakanin mamu da liman, amma banda da niyya. Saboda haka yanzu da a ce liman yana subhanallahi ta'ala subhanarabbil a'la wa bihamdihi sau uku ko sau shida ko sau bakwai ko sau tara, kai kuma kana yi sau uku, wannan ba zai cutar ba. Wannan kuma yana cewa me yau hukuncin sallah ga wanda aka tashi a sai, wato a police station an cire masa riga an bashi da gajeren wando. To idan har su waɗanda suke masu kula da wannan gurin ba su san haƙƙin shi na musulmi ba, na cewa musulmi ana buƙatar in zai yi sallah ya shiga mai kyau, kamar yadda Allah ce kubu zinatakum inda kulli masjid, in ya zama su waɗanda suke kula da wannan guri ba su san haƙƙin musulmi ba, ballantana su bar mata damar da zai yi sallah cikakkiya kamar yadda Allah yake so, to zai iya yin sallah a cikin kowane hali yake, sawa'un daga jiran wando ko da dogon wando, da riga a jikinsa ko ba riga a jikinsa. Ya rage su waɗanda suka hana shi tufafin da zai yi sallah, alhaki ya rage a kansu. Don haka yana da kyau jami'an tsaro su san cewa kama mai laifi ba shi yake tarayin masa da haƙƙinsa na addini ba. Haƙƙinsa na addini ɗin nan yana, an san cewa addininsa ya farlanta masa in zai yi sallah ya yi kyakkyawar sutura. To ya kamata alal aƙalla, in ma ba za a bar shi cikin suturar shi ba, to a kula da lokacin sallah a ba shi dama ya yi kyakkyawar shiga ya yi sallah kamar yadda addinin zai ba shi. Wannan kuma haƙƙi ne da aka ba wa dukkan wani ɗan ƙasa, a ba shi dama ya yi ibadarsa yadda addinin zai tsara masa. Don haka yana da kyau a samu faɗakarwa a cikin su kansu jami'an tsaro, bai kamata su dinga shiga haƙƙin mutum ba don zamantowar ko dai ya yi laifi ko ana tuhumarsa da ya yi laifi. Don kama mutum ba shi ke nuna tabbas ya ma yi laifin ba, ta yiwu a kama shi ba bisa haƙƙi ba. mutum da yayi wasa da mace har mani ya fito masa, to wannan ma zanace kuma zanubin sa babba ne, babu shakka zanubin sa ba karami bane, babban zanubi ne. Na iyaka wannan ba za a ce ya kai mataki na zina ba, bai kai mataki na zina ba, amma shi ma wani yanki ne na zina, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo hatta kallo da sha'awa zuwa ga mace yanki ne na zina, kamar yadda manzo Allah ya ce Allah ya rubuta wa dan adam rabansa na zina, kuma zai riske shi la muhala, gani da ido, gani na sha'awa, ko tabawa da hannu, tabawa ta sha'awa, ko tashi da kafafuwan sai je gurin da ake abun ko da bai yi ba. To a wannan lokaci ya yi abin da ake kira zina illa iyaka, ba kamar wanda ya yi zinar ko ci aka fi sani ba, wanda ya yi zinar shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fal farju sadiqu aw kadhib, saboda haka maganar ya yi laifi ya yi laifi sai ya tuba zuwa ga Allah kuma kada ya sani. Ya halatta a rage gemu, gemu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci a ci tashi, waqtu liha i'fu liha, yana nufin cikawa. Amma an samu daga cikin sahabbai kamar Abdullahi dan Umar, kamar Abu Huraira da wasunsu, sun kasance idan sun yi umara lokacin da suka aske kansu sukan kama kamo ɗaya jinki ɗaya na gemunsu abinda ya yi karo a kai tsaye. Saboda haka wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa babu laifi a yanke idan an ga ya yi tsawo da yawa, babu laifi a yanke, ba daidai bane kamar gemunka yana jan ƙasa ko ya kai har cikinka, wannan ba daidai bane. Wataƙila mu Allah bai ba mu gazarin gashi irin wannan ba, amma Larabawa za ka ga suna da wannan abin nan din. Don haka wasu daga cikin malamai suka ce kada a bar shi ya yi tsawon da ya wuce iyaka, domin irin wannan zai zama hatta tsaltace shi ma wani aiki ne ba karami ba, da kuma mutum ba a yadda ya zauna cikin datti ba. Saboda haka idan ya yi yawa sosai ba laifi idan ya rage, amma in ba yawa ya yi ba haka kawai ya bi ya daddatse shi ya guguntule shi ya dawo kawai wani ɗan tsuru kamar gemun ado, wannan ba daidai ba ne. Wasu daga cikin malamai suna matsawa akan cewa ba za a rage ba ko da zai ja ƙasa, kuma wannan magana tana da tsanani sosai kuma ta saba wa abin da aka samu sahabbai suna yi. Duk wanda ya rubuto dogon sharhi gaban karanta ba mu da wannan lokaci. Wannan kuma ya rubuto tambaya rabi larabci rabi hausa, amma abinda ya faɗa da hausa yana cewa idan mutum yana da azumi a bakinsa kuma ya ɗauki mace a bayan mashin, shi kenan sai mazi ya fito masa yaya mutum azuminsa, azuminsa bai ɓaci ba, sai mazi baya lalata azumi. In matar shi ce kada ya sake yi in ya san cewa ba zai iya jurewa ba, in ba matar shi ba ce ya yi haram sai ya tuba zuwa ga Allah kuma kada ya sake koma ga wannan laifi, azuminsa kuma yana. Mutum ne ya kwanta bayan sallar asubahi, barci ya fara ɗauke shi sai mani ya fito masa, yaya azuminsa? Azuminsa yana nan, ko ya yi barci ko bai barci ba, matuƙar ba ta hanyar sha'awa, ta hanyar kusantar mace ya fito masa ba, babu komai. Mutum ne ya kashe rai bisa kuskure, sannan kuma gashi yana da cutar diabetes, ba zai iya yin azumi ba, yaya mafita? Abu biyu Allah ya faɗa ga wanda ya kisan kuskure bayan diya, Allah ya ce ya yanta baiwa, wataƙila samun baiwa da za a yanta ko ba wanda za a yanta shi ne aiki, amma a yanzu duk bayan da muke da su ɗan jabu ne, ɗan bogin ba wani bawa a yanzu, musamman hatta waɗanda suke riƙe da wasu mata a gidansu suke cewa ƙwarƙwarori ne, duk ƙarya suke. Domin in akwai mace ya kamata a samu namiji ba, to dan bai sai mata, to bayan ba a haihuwar mata sai mata, to dan za ka sami akwai shakkiyar cikin sha'ani. Saboda haka ba wani ƙwarƙwarori. Akwai wasu malamai da suke cewa akwai wasu ƙasashe da har yanzu suna riƙe da irin waɗannan bayan, kamar Mauritania, duk da su ma fa gaskiya fashi suke yi, fararen saboda su suka fi yawa, sai su kai farmaki a yankunan baƙaƙen da su ne ‘yan kaɗan masu rauni, sai su faso ‘ya’yansu yara ƙanana sai su zo su bautar da su ko su je su sayar dindu a wasu gurare. To wasu suna cewa ka je can ka fansu irin waɗannan da aka saya, to gaskiya za ka fahimci mutum ne daga hannun ɗan fashi, amma ba bawa ba. saboda haka idan babu wannan dama kama alubi Allah ya faɗa ko ɗan tabawa yace fa mallam ya tsaya ya mushi arayin mutatabi'ai wanda bai samu baiwa ba sai ya azumin wata biyu a jike sai ya zama kuma ba zai iya ba in yayi zai mutu a abisa a tashi saboda cutar ba za ta iya bari shi yayi ba to wannan shikenan Allah ya tsaka kullaha masallatu ku ji tsoron Allah daidai iyawarku iya abinda zai iya ne wannan kuma babu batun bayin da zai je su sannan kuma in ma akwai su kila baya da kuɗi direban tafi ne ko direban abinda ina zai je ya so bayi saboda haka baya da wannan halin sannan kuma zai iya ajiyar ba to shi kenan abin ya tare da kansa kamar mutumin da ya zo ya yi ya kusanci matarsa azumi sun ga ai da ƙarshe ta fara shi ya cinye dabinan da annabi ya ba shi kuma annabi ya kyale shi ya dariya to wannan shi ne su ne in tambayoyin da muke da su don haka za mu ci gaba da tafsiri a inda muka tsaya a biya za mu dawo kan aya da muka fara tafsirin ta lokaci ya ture mana ya ayyuha an-nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون
الله يحيي يا أيها الناس ya ku mutane qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa aziya zo muku daga ubangiji wa shifa'un lima fi sudur da walaka da cututtukan da suke cikin kirada wa hudan kuma shiriya wa rahmatun da rahama lil mu'minina ga wadanda suke mu'mini Allah ya ce kul ka ce bi fadlillahi wa rahmatihi da falalar Allah ne da rahmatsa fa bidhalika falyafrahu da wannan sai su yi farin ciki هو خير من ما يجمعون شيني ما في الخير لقى أبن دس كتارا دي من فارا مكانا أكن يدى القرآن يكي وركا وركا ذا توت تكن دس كي نزوشي توتا تكاتلشي توتا تمنافلشي توتا تشركا توتا تحسدا تقول لك تما يكرشي تأنمي منشي دب القرآن ينا ما كان شي ستهنير وأذن زكا دكرن تروا أكا نمكو توت تكن دس كي تألاكا دس كي وانما ينا ما كان wurin da muka faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi addu'o'i daban-daban da wasu ayoyi daban-daban a cikin Alkur'ani waɗanda za su iya zama garkuwa ga dan adam idan ya dimanci karanta su ko kuma lokacin da wani damuwa wata damuwa ta same shi ya karanta su Allah maɗaukakin sarki zai iya bashi waraka muka faɗi sharaɗin da yake da alaƙa da wannan ya zama na ta ɓangaren shi mai yin addu'a ɗin akwai alamar salaha da kyakkyawar aƙida tare da shi sannan kuma wanda za a yi wa shi ma ya zama na ya kyautata alaƙarsa da Ubangiji wannan zai sa a samu tasiri na abin da za a karanta na addu'a daga cikin ayoyin Alƙur'ani sannan wasu daga cikin magabata kamar yadda Ibnul Qayyim ya kawo a cikin littafin Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad juz'insa na hudu a can ɓangaren da yake magana a kan Ibnul Nabawi ya kawo magana cewa rahasa jama'atun min as-salaf fi kitabati ba'd al-Qur'an wa sunnah wasu jama'a daga magabata suna ganin babu laifi a rubuta wani tashi na al-Qur'ani a shashi ya zan wannan suka ce wannan sun sanya shi daga cikin wani bangare na waraka da al-Qur'ani yake yi kamar yanda ya faɗa Allah ya faɗa wa nunzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'un lin-nas to saboda haka aka samu wasu daga cikin magabata suka halarta wannan cewa babu laifi a rubuta a sha akwai hadisi na Uqba ibn Amir a cikin littafin Musnad al-Bazzar nake rubutu ko wani ta namar ta Musnad hadisi ne Hasan al-Isnad annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa sayakhruju aqwamun min ummati يشربون القرآن شربهم اللبن ذا أتى موسو daga cikin al'umma ta za su bayyana waɗanda suke kwamfadar alkur'ani su shashi kamar yadda suke shan nono. Alal aqalla wannan hadisin yana nuna a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ya ce sayakhruju aqwam. Sannan kuma ba da labarin wani abu ake yi wanda yake ba ko ba a saba da shi ba, suna shan Qur'ani suna kwankwada sai da suke kwankwadan nuni. A wannan hadisi idan aka dauke shi a yadda yake zai nuna cewa shan Al-Qur'ani din ba wani abu bane da za a yi mutum kan idan har ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin bayyanar wasu mutane ne da aikin su kenan, ba kuma yana faɗa bane da niyyar yabo, wanda yake nuna cewa wani abu ne da zai fito cikin al'umma ba ko. Sannan abu na biyu da za a iya cewa a nan shi ne wannan hadisi yana ishara zuwa ga mutanen da za su ɗauki Al-Qur'ani kawai kundi ne na in an yi rashin lafiya a rubuta shi, kamar yadda mai bukata da yake jin yunwa in ya samu nono zai kwankwada, kuma yadda Al-Qur'ani wannan shi ne hadafinsa, shi ne aikin da zai yi musu. Babu shakka waɗannan sun karkatar daga Al-Qur'ani daga manufofin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da Al-Qur'ani saboda su, ne ya zama shiriya, ne ya zama gargaɗi, ya zama faɗakarwa, ya zama waraka daga cututtukan da suke zuciya. Idan mutane suka mai da aikin su kawai su rubuta Qur'ani su sha amma ba su damu su san ma'anonin sa ba, babu shakka wannan abin zargi ne, wato a zargi yanayin da suke shan Al-Qur'ani din ba wai shi shan Al-Qur'ani din a karantar sa ba. An gane ku? Wannan wani abu ne da za a iya fahimta har ila yau daga hadisi. Sun ɗauki Al-Qur'ani daga manufarsa da jigonsa na asali, wanda shi ne karantarwa da faɗakarwa da ilmantarwa da shiriya ga al'umma, sun mai da shi aikin su kawai a rubuta a sha idan an samu wata rashin lafiya, ba a damu da a san ma menene ma'anonin da ya kunsa ba. Kaga shakka, babu shakka wannan yanayi ne wanda ya kamata a zargi mai shi, don haka sai a ɗauki hadisin wannan yake nufi. Wannan zai fi daidai da abinda Ibn Qayyim ya fitaito na cewa wasu daga cikin magabata sun halatta, sun halatta ba tare da sun kyale jama'a ba, abin nan ba tare da sun san abubuwan da ko ma'anonin da Al-Qur'ani suka kunsa ba. Don haka a karantar da Al-Qur'ani, a karantar da abin da ya kunsa, a faɗakar da mutane, koyar da su irin koyarwar da ya zo da ita, wannan shi ne jigo na farko. Sannan idan mutum ya zama na ya iya rubutawa ya sha, idan wata rashin lafiya ta same shi kada a tsananta a wannan janibin, matuƙar an samu daga cikin magabata a kowace da suka halatta yin haka ɗin. Shi kansa Ibn Taymiyya an hikaito yana irin wannan, yana irin wannan. Akwai rubuta aya da aka Ibn Qayyim ya ce yana yi idan yana haƙo, irin haƙo ɗin nan da baya tsayawa, yakan rubuta wa kila ya ardu la'ima yaki wa ya sama'u aqli'i wa ghiba al-ma wa qudiya al-amr, sai rubuta a kan goshi. To Ibn Qayyim yana cewa na ji shi yana cewa ya rubuta wa mutane da yawa kuma sun samu waraka, amma yana cewa bai halatta a rubuta ta da jinin haƙo ba yadda wasu suke yi, ya ce wannan aiki ne na jahilai, jini na jasa ne, bai halatta a rubuta Al-Qur'ani da shi ba. Abin da ya shafi laya kuwa, Annabi sallallahu alaihi wasallam an samu hadisai daban-daban da suka yi magana akan laya. Man allaka tamimatan faqad ashrak, man allaka tamimatan fala atamma Allahu lahu, da sauran ire-iren su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana rataye laya, ya ce wanda ya rataye laya ya yi shirka, wanda ya rataye laya kada Allah ya cika masa burinsa, kada Allah ya cika masa bukatunsa. Aka samu wani asar na Abdullahi ɗan Amr, Abdullahi ɗan Amr ibn al-As, cewa ƴaƴansa yana rubuta musu a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma, yakan koyar da su waɗannan kalmomi don su dinga neman tsari da su, wanda yake ƙarami ba zai iya ba ko ba zai iya riƙewa ba, sai a rubuta masa a allo sai ya rataya masa a wuya. Sai wasu suka ce wannan ya nuna ya halatta a rubuta ma wanda ba zai iya karantawa ba ko ba zai iya hatacewa ba, amma mafiya yawancin malamai sun ma daga cikin sahabbai irinsu Abdullahi ɗan Mas'ud suna cewa wannan bai dace ba, saboda dalilai kamar haka. Na farko, hadisan da suka zo suna gargaɗi ko suna hani game da daura laya ba su wani ba su tantance ba suka ce banda ta alqur'ani banda wacce aka rubuta da alqur'ani sun game ne gaba daya sun yi maganar laya ne gaba daya saboda haka kada a zo a yi tafsiri sai inda dalili abu na biyu asar din da aka samu na Abdullahi dan Amr wasu sun ce akwai inkifa'i ma a sanadin sa saboda haka kaga tabbatar da shi zuwa ga Abdullahi dan Amr shi ma akwai da aka sannan abu na biyu Abdullahi dan Amr babu abin da yake nuna cewa yana rubuta ne a matsayin laya don haka wasu suka ce yana rubuta musu ne saboda su dinga gani suna karanta ba za su yi rikewa ba shi yasa aka ce yana rubuta a hannu fil alwah haka ya zo a cikin rubutu yana rubuta a kan hannu abin da aka rubuta a kan allo ana yi ne don a karanta ba don a yi laya ba laya ba a rubuta ta cikin allo saboda haka suka ce hatta in ma an tabbatar da sanadin zuwa ga Abdullahi dan Amr ba yana nuna ya daura wa ƴaƴansa laya ba ne yana nuna ya daura ma waɗanda ba za su yi ba su haddace ba don su dinga gani suna karantawa har su haddace sannan abu na uku shine daurawar za ta jawo a jefa alqur'ani gurin da bai kamata ba rashin daurawar ko hana daurawar zai zama babi ne na saddul zari'a saddul zari'a kuma ka'ida ce mai ƙarfi hatta ga malaman malikiya ba ma waɗanda suka ɗauki saddul zari'a a matsayin ka'ida da suke aiki da ita a ko'ina irin malikawa mazhabar da ake kafafa da ita a nan Najeriya to saddul zari'a zai buƙaci kada a bar mutane suna wannan saboda lokacin da za ka ɗaura ta a wuya ko'ina ma ka iya samun kanka a ciki zaka iya samun kanka a cikin banɗaki wanda bai kamata a shiga da wani abu da sunan Allah a gurin ba ka shiga da wani abu da sunan Allah a gurin sannan abu na biyu yaro ƙarami da zaka iya ɗaura masa zai iya shiga kwatami ya yi wasa kai ma kanka wata rana a iya biyo ka faɗa kwatami daga kun faɗa da alƙur'ani wanda bai dace ba da haka da ba a yi haka ba hakan ba za ta faru ba to kaga ashe a kiyaye alƙur'ani kada a jefa shi cikin najasa ya kamata a ce an hana wa sannan abu na uku abu na hudu buɗe wannan kafa ɗin zai ba wa wasu dama su ma rubuta wanda ba ta alƙur'ani ba don wannan ana maganar ne wanda zai rubuta qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad shi ake wannan sabanin a kansa da wannan tattaunawar fa amma yawanci layoyin da muke aina shirka ne kada a kawo wannan cikin irin su ba ruwa uba irin su mai sunan su mallan nan sa ido to duk waɗannan ba su biki waɗannan shirka ne automatically ba da a kan su ko a ɗauki alqur'ani a yi masa wani rubutu wanda bai dace ba a ɗauki wa alqaitu alayka mahabbatan minni memun din nan a buɗe ta ai atuwar memun ciki dai a rubuta sunan mace ko namiji wannan duk an fata alqur'ani Allah na kashi ko a ɗauko wata aya ta alqur'ani a rubuta haruffanta kuma sai a rubuta sunan wasu aljanu azra ya ilu damdama ya ilu tafsika ya ilu irin wannan to kaga wani ayyuka alqur'ani kusan alqur'anin ka lalace to don haka ba wannan ake magana ba shi yasa wasu malamai suka ce bude kofar a ce kai ta alqur'ani su kuma waɗannan miyagu din ba ta addini din za su shigo da wannan sai su dinga kawo ma wanda ba na alqur'ani ba kuma wanda shine abin da ya faru yanzu kusan in za ka bude laya 100 da wuya ka samu laya ɗaya wacce alqur'ani ne zalla aka rubuta wani ma in ka ce da shi rubuta qul huwallahu zuwa ƙarshe ka ɗaura sai ga kamar ma ba ka san ka taimaka masa ne ya fi son ya ga wani sarkafe ya ga wani time table haka ya fi yarda cewa ya fi amincewa cewa ka taimaka masa amma har kawai ka ba shi turan qul huwallahu sai ga ba ka san ka taimake shi kana koyi masa laƙanin ne wannan kuma abin da duk ya ja haka kaga an zo yawanci ka ɗauki kundi na nagardawa za ka ga wani abun hoton kunama ne wani hoton miciji wani hoton to kaga wannan ba ma shi ake magana wannan shirka ne wanda ya ɗaura ya shirka sannan abu na ƙarshe da suka faɗa suka ce ɗaura ta ɗin zai fitar wa da mutum tawakkali ga Ubangiji daga zuciyar sa duk mutumin da ya ɗaura wannan layar ya aka kulla a cikin wani wata takarda aka sa a cikin fata aka daura a wuya ko a hannu ko a ƙugu ya je ya shiga wani bala'i ya ga ya fito sai ga yana kallon laya sai yana taba ta ko ba zai taba yadda ya fita ba ita da wata rana kuma zai zo ya shiga irin wannan bala'i ya ga ya rutsa da shi ya duba ya ga ba laya sai ya ce kai ai ka gani shi yasa kullun nake kula layin nan sai na koyi ka ga da layin nan abin da zai ka ga an fitar masa da su dogaro ga Allah daga zuciyarsa wanda da a ce ya saba dogaro ga Allah a zuciyarsa ya shiga wani bala'i ya fita zai gode wa Allah zai gode wa Allah saboda haka magana mafi inganci laya kowace iri ce bai halatta ba kowace iri ce sabon an yi ta da ayoyin alqur'ani ko kuma an yi ta ne da wasu abubuwa in an yi ta da ayoyin alqur'ani ba za ka ce shirka ba sai dai ka ce barin ta shi yafi in kuma an yi ta ne da wasu abubuwa ko kuma ayoyin alqur'ani ne aka jinkirta su aka canza su ko aka yi kara-kara a ciki wannan haramu ne kai tsaye ka faɗa hankalin ka kwance shirka ce ga Allah ka faɗa cikin nutsuwa ba tare da tsadarwa sannan Allah ya ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ka gaya musu bi fadlillahi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa waɗannan da suke ƙaryata ka suke ƙaryata abinda Allah madaukakin sarki ya aiko ka da shi bi fadlillahi ya ayyuhan nas alladhi tafaddala Allah bihi alaikum da falalar ubangiji wanda ya yi ku ya ku mutane wannan musuluncin da Allah madaukakin sarki ya turo annabinsa da shi ya kirawo ku zuwa ga karbarsa wa bi rahmatihi da kuma rahmatsa wace ya ji kanku da ita ya saukar da ita cikin wannan addini ya koyar da ku ilimin da ba ku sani ba daga littafinsa da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba ku basira a cikin addini to da wannan ne za ku yi farin ciki fa bi zalika falyafrahu da wannan ne sai su yi farin ciki huwa khairun mimma yajma'u shine mafi alkhairi daga abinda suke tattara Allah madaukakin sarki yana cewa musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo su zuwa gare shi da alqur'anin da ya saukar musu shine yafi alkhairi sama da abinda suke tarawa na karkashin duniya da dukiyoyin duniya da taskokin duniya musulunci ya fiye wannan ita ce fassarar da shaykhul mufassiri al-Tabari ya yi wa aya cikin tafsirinsa Tabari shi ne farkon wanda ya fara rubuta tafsiri ya tattara shi ya rasu shekarar hijira tana 310 yanzu shekara 1000 kenan 1118 fassarar da ya bawa wannan aya kenan gabanin sa malaman tafsiri daga cikin sahabbai da tabi'ai sun yi tafsirin wannan aya yace bi fadlillahi ana nufin alqur'ani wa bi rahmatihi ana nufin da ya sanya ku kuka zamo mabiyan alqur'ani wannan ita ce tafsirin shine tafsirin da Abu Sa'id al-Khudri Malik ibn Sinan daya daga cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wadanda suka fi kowa ruwaito hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam tafsirin da ayar kenan fadlillahi ya fassara shi da musulunci rahmatihi kuma yace an ja'alakum min ahlihi ya sanya ku kuna daga cikin mazowa mabiya wannan musulunci fadlullahi ya fassara shi da alqur'ani sannan kuma bi rahmatihi ya fassara ka da kasancewar ku mabiya alqur'ani wannan ita ce shine tafsirin da Hilal ibn Yasaf ɗaya daga cikin tabi'ai da Qatada ibn Da'amah as-Sudusi shi ma ɗaya ne daga cikin amshakan malamai haka nan Al-Hasan al-Basri shi ma abinda ya faɗa kenan waɗannan jimajiman malamai maganar da suka yi kenan tafsirin da suka yi wa ayar kenan Mujahid ibn Jabr ɗaya ne daga cikin manyan almajiran Abdullahi ɗan Abbas wanda ya zauna gaban Abdullahi ɗan Abbas ya karanta Al-Qur'ani daga farkonsa har ƙarshe yana bi aya-aya yana fassara masa haka ya harka uku salatu aradatin yayi sauka uku yayi da fassara a gaban Abdullahi ɗan Abbas shi a tashi fassarar ya ce bi fadlillahi wa bi rahmatihi abu ɗaya ake nufi shi ne alqur'ani Allah maɗaukakin sarki yana cewa wannan alqur'ani da kuke ta gaddama a kansa cewa gaskiya ne ko ba gaskiya ba falala ce daga ubangiji rahama ce daga ubangiji ya kamata ku yi wa Allah godiya ku yi farin ciki da ya ba ku wannan alqur'ani don haka sifofin guda biyu falalar da rahamar shi Mujahid ya fassara su da alqur'ani babu karo tsakanin fassarar sa da ta farko wanda suka ce falala ana nufin alqur'ani rahama kuma ana nufin waɗanda suka kama alqur'ani din sanya su ku rike alqur'ani rahama tunda duk magana da yake dai wanda aka bashi falala ya rike ta to ya samu falala ya samu rahama sallan wasu daga cikin malamai kamar Abdullahi ibn Abbas Zaid ibn Aslam al-Adawi su kuma abinda suka ce falala ana nufin alqur'ani rahama kuma ana nufin musulunci falala ana nufin alqur'ani rahama ana nufin musulunci wannan ma babu karo tsakanin wannan magana da maganar Abu Sa'id al-Khudri da yake ana nufin mabiya alqur'ani ita shine rahama din tunda mabiya alqur'ani kun sune musulmi sune kuma wadanda suka riki musulunci a matsayin addini saboda haka duk abu guda ɗaya ne wannan ita ce shine tafsiri na magabata babu inda zaka je ka samu wani tafsiri ba wannan ayat da ta kusa kama da wannan to take kama da wannan cikin alqur'ani ayat cikin suratul nisa'i inda Allah yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina fa amma alladhina amanu billahi wa ittasabu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ila siratin mustaqim Allah ce ya ku mutane hakika hujja ta zo muku daga ubangiji mun saukar muku da wani haske mabayyana shine ne alqur'ani shine hujjar shine hasken da Allah madaukakin sarki ya saukarwa wannan al'umma anan Allah madaukakin sarki ya nuna zuwan hujja da saukar da wannan haske ta shafi dukkan mutane kowa da kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba Allah ya turo masa da hujja shine musulunci ya saukar masa da alqur'ani ya sauko masa da haske wanda in ya rike shi zai haskaka masa rayuwa sannan sai Allah ya ware mu'minai da cewa su ne suke samun rahamar wannan abin da ya saukar din su suke samun halalar wannan abin da ya saukar yace fa amma allazina amanu billahi wa atasamu bihi sai yace fa sayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadli sai ya ware su yace su suke samun rahama su suke samun falala ta hanyar rike alqur'ani da Allah madaukakin sarki ya saukar ta hanyar yin aiki da shi sai su samu falala su samu rahama kaga daidai yake da qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un wannan ita ce fassara ta hakika amma daga baya lokacin da aka zo ana tarikicin maulidi addini ne ko ba addini bane ahlus sunna suka haɗu suka ce ba addini bane saboda Allah madaukakin sarki bai shar'anta mana shi alqur'ani ba manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama har ya gama rayuwarsa bai shar'anta wa sahabbansa maulidi ba sayyidina abubakar bai yi ba sayyidina umar bai yi ba sayyidina ali bai yi ba usman bai yi ba wani sahabi da aka sani cikin sahabbai da ma wanda ba a sani ba bai yi ba tabi'ai suka zo ba su yi ba atba'u tabi'i da suka zo ba su yi ba tabaul atba aka samu limaman shari'a Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Malik Shafi'i, Imam Ahmad Basiba, sauran limamai na wanda duniya gaba daya ta yadda da su. Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah, haka nan Sufyan Thawri, Sufyan ibn Uyayna, Ibn Rahman, Ibn Mahdi, Yahya ibn Ma'in, Wati ibn Allah. Wato wanda kaga dama daga cikin jerin gwanan malamai na musulunci wanda babu mai ja a kan su. Babu ɗaya wanda ya taɓa ma sanin akwai wani abu sunan shi maulid na taɓa shi ba lau kana khairan la sabaquna ilayhi da alkhairi ne da sun riga mu yayin da Abdullahi dan Mas'ud ya zo ya samu wasu mutane aka zo har gida aka gaya mana cewa ga wasu mutane can a cikin wani masallaci sun haɗa kansu sun saka shugaba yana cewa da su yi tasbihi kaza sun tara tsakunkuna suna lissafawa sabbihullaha akabbirullaha mi'a wa sabbihuhu mi'a wa ahmiduhu mi'a yana ta ba su dokoki ku yi kaza ɗari ku yi kaza ɗari ku yi kaza ɗari aka zo har gida aka kwankwasa aka gaya wa Abdullahi ɗan Mas'ud cewa fa ga wani abu can yana faruwa a masallaci a garin Kufa nan da ne ya sa kayan sai fito je sa ne ba su habbai bane wasu ne waɗanda suke cikin tabi'ai ya zo ce wannan abun fa da kuke yi suka ce alkhairi muke nufi ya abu rahman muna so ne mu ibada sai yace da su laqad ji'tum bi bid'atin dhulma aw waqtum muhammadan wa ashabahu ilma yace kun zo da wata bid'a dan zalunci shin kun fi annabi sallallahu alaihi wasallam da sabanta ilimi kun fi su ilimi ne yace kuma wa kam min muridin lil khair lam yusif na sau nawa mutun zai nufa alheri amma ya saka dace maka kasancewar kuna da kyakkyawan niyya wannan ba shi ke nuna kun dace da abin da kuke yi ba saboda haka wannan ayar sai ta zo cikin derin gwanan dalilai da ake ta kokarin a samu daga baya dan matsalar bid'a ita tana riga dalilin ne sai ta faru sannan a nemo mata dalili sabanin sunna sunna kai ahlus sunna sai ka samu dalilin ne zaka yi aikin ba za ka yi wani abu sai ka samu dalili kamar yadda mai ahlari yace me wala ya'malu amalan hatta ya'lamu hukman lahi fi to wannan shine ita ce kaida mai kyau kada ka yi wani abu sai ka san hukuncin Allah hukuncin Allah shine dalilin to ita bid'a aka fi sai an yi ta sannan ake neman mata gurbin zama to wajen neman gurbin zama din da kuma sai ai talali talali wasu suka ce ita wannan ayar tana nufin halaccin yin maulidi saboda Allah ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajmaun Allah ya ce ai farin ciki da falalar Allah da rahama suka ce to tunda Allah ya ce a nuna farin ciki da rahamar Allah manzo sallallahu alaihi wa sallama kuma rahama Allah ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yana cewa ana rahmatun muhdada ce shi rahama ce da aka yi wa duniya kyauta da ita ce to tunda annabi rahama ne kuma Allah ya ce mai farin ciki da rahama kaga za mu farin ciki da aibuwa to kaje yadda aka kulla dalila kamo ne aka kulla to challenge na farko da zai fuskanta wannan dalili zai fuskanta na farko dai aya ce ta alqur'ani da aka saukar da ita lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi aka saukarwa wadanda suka fara bin sune sahabbai kuma su suka fara aiki da ita tun kafin mu shin suna da sun fahimci wannan maulidi take nufi ko ba su fahimta ba tambayar da za ka yi kenan shin sun fahimci maulidi ne ake nufi da ayat ko ba su fahimta ba in ya ce sun fahimta ce to me hana su in ya ce ba su fahimci maulidi ake nufi ba kaga ya fi su ilimi kenan to tun daga nan kaga ya kada kansa ya fito ya ce ya fi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ilimi ya fi su fahimtar abinda ayoyin alqur'ani suka kunsa na yin aiki ko barin aiki kada tun daga nan ya kada kansa baya buƙatar ta ci gaba da tattaunawa da shi babu wanda ya fita ya ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fahimci maulidi daga karkashin wannan aya yadda kuka ji sun yi fassarar nan wadda na gaya muku ita ce take rubuce cikin littafin tafsiri tun daga littafin kabari littafin bagawi littafin ibnu jauzi zadul nasir littafin baydawi dukkan ɗauko ne littafin da suke suna tafsiri abinda za ka gani kenan babu inda wani ya ce ai a iya fahimtar maulidi da karkashin aya sai da kwanan nan ba fa dadewa aka yi wannan hujjar ba ba wai dadewa ta yi ba muhammad alawi al-maliki ya rasu wani malami ne da ya zauna a makka shi ne wanda ya fara kwakulo wannan shi kenan aka yi tabinsa amma ba wani abu ne da ya daɗe ba kwanan nan ai bai daɗe da mutuwa bai fi shekara uku ko hudu ba da rasuwa haka wani magabata ba san wannan fassarar ba idan aka duba littafin al-muwafaqat na shatibi malami ne babba da kowa ya sallama masa ilimi littafin sa yana na al-muwafaqat littafi ne a baban sa ba ai kamar sa ba ma'a ash-shatibi ba maliki ne mutumin al-andalus ne mutumin shatiba ya duba cikin kasar Spain ne kafin ta koma hannun arna lokacin tana karkashin musulmi don haka ba ma mutumin mashrik ba ne ba ma mutumin gabashin kasashen laraba ba ne ballantana a ce ko ya tafirantu da wahabiyawa kuma ya zo tun kafin wahabiyawa tun kafin ma ibnu taymiya ma ba a mahaifi ibnu taymiya ba sanda shafi'i ya rayu ibnu taymiya kuma ya rayu al-mashriq al-arabi shi kuma yana al-maghrib al-arabi don haka ba ma gurin guda suka rayu ba kuma sannan ba zamani ne suka rayu ba sannan kuma bu maliki ne bare ka ce wata mazhaba ce da mutum ta ba maliki ne shi da kansa a cikin littafin sa al-ittisab a littafin sa al-muwafaqat yake cewa dukkan wani tafsiri da za a yi wa alqur'ani sabanin tafsirin da magabata suka yi sahabbai ya ci karo da nan ko ya zo da wata ma'ana wacce kwata-kwata za ta zo da sabon abu ya ce wannan tafsirin abin watsarwa ne cikin littafin salimu haka saboda haka wannan tafsiri ba tafsiri ne da za a dogara da shi ba na farko babu ɗaya daga cikin malamai magabata na wannan al'umma da ya fassara wannan ayar da cewa mali da biyu rahamar ubangiji da Allah yake magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga duniya وما ارسلناك الا رحمه للعالمين رحمه ده الله مؤتكين سلكي yake magana yana magana rahama kada kala annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shiriya ya aiko shi da gaskiya ya aiko shi da abinda zai sanya mutun ya samu rayuwa mai kyau anan ya samu rayuwa mai kyau a lahira wanda ya bi wannan ya shiga cikin wannan rahama wanda ya kauce mu wannan bai samu wannan rahama din wasu sun rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam a zamani ɗaya a gari ɗaya wasu ma suna da dangantaka da shi amma wannan bai sa sun samu rahama ba saboda ba su bi shi ba sabon dangantaka da shi bai sa sun samu rahama ba Allah ya saukar da tabbas yada azilaha saboda rahamar tana cikin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da bin risalarsa shi yasa Allah da ya tashi fadar rahama din sai ya ce wa ma arsalnaka sai aka hada abinda risalar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba mu aiko kama don haka rahamar tana cikin bin sakon da annabi sallallahu alaihi wasallam yi ba wai cikin yin bid'a an gane ko sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yake inni lam ub'at la'anatu inma bu'ittu rahmatan ba aiko ne mai yawan inuwa ba mai yawan zagi an aiko ne rahama saboda haka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ita ce wannan rahama din da a ce ma da a ce masu maulidi wato cewa suka yi zamu yi maulidi bi bi'tatihi duk da ba daidai bane su faɗa haka to da sun ma fi kusa da dalilin sama da suke bi wulada tunda abubuwan da suka zo daga risala sai bi'ta sannan da bi'ta din nan ne Allah madaukakin sarki yayi wa mu'minai امتنان لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول بعد ولادة بدا أيكوش يومين أنني رحمة تكن كاما أنني تشكا نوتش إن الله مرحبا كن سلكي يا أيكومة دولنا القرآن حكا يتبت أشكين حديث الإمام أحمد دا أبو داود النبي صلى الله عليه وسلم ينا تشيوا أهو تقولوا بسا يتشيتم ثم دنا فتا مسا بقع أشكين الأمة تكون لألتشي saboda ina cikin fushi to ni sai ne daga cikin ƴan adam ina fushi kamar yanda kuke fushi kuma Allah ya aiko ni ne rahama sai yace fa inna ma ba'athani rahmatan lil alamin Allah ya aiko ni ne rahama ga duniya faj'alha alaihim salatan yawm al-qiyamah ya ubangiji ka sanya wannan bakar magana da na faɗa ba shi wanda na faɗa wa ba bisa cancanta ba ya Allah ka sanya masa ita ta zama rahama ranar gobe kiyama ta zama tsira gare shi ranar gobe kiyama saboda haka wannan hujja ce wacce ba ta da kan gado hujja ce wacce take nuna kasawar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wajen fahimta alqur'ani kuma ya alqur'ani zai zo yayi maganar abin da bai faru ba bai samu ba a duniya sai bayan wafatin annabi sama da shekara 1400 ce alqur'ani ya zo ya ce ai wani aiki amma aikin nan ba a fara yin shi ba sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1000 tunda waɗanda suka fara yin aikin su ne daular ubaydiyya daula ta bakar shi'a da aka yi a masar daula ce bakar shi'a wato shi'ar ma tunda kun san duk bid'a hawa ce ba wai duk bid'a ce iri ɗaya ba wai bid'a da kafko ce kazanta to bid'ar shi'a ubaydiyya don ba diniya ne su suke allantar da mun taɓa magana akan su a wannan majalis suke allantar da shugaban su suke allantar da alhakin da amrillah su suka kashe wajen malamai kamar yadda Suyuti yake faɗa a cikin littafin tarihul khulafa farkon littafin su yake cewa sun kashe malamai a ƙarƙashin wannan daula an kashe malamai na sunna sun kai 4000 malaman sunna wai kawai saboda suna cewa sayyidina abubakar radiyallahu anhu a zamanin su an hana taraddi ga abubakar an hana taraddi ga sauran sahabbai gaba ɗaya baka ita ta faɗi sahabi baka ce radiyallahu anhu sai dai in zaka la'ance shi to a ce su suka fara kirkirar wannan abu kuma ya zama addini kuma alqur'ani ne ya ce ai amma ba wanda zai fara kai waɗannan a shararan mutanen a ce su suka fara yi addini ne kuma a alkur'ani ne aka ce a yi daga wannan bai kamata a ce musulmi ya saurari wannan magana har a tsaye ana ta ja da hujja to abun mamaki suka ga daga cikin waɗanda ake cewa malamai su suke kawo irin wannan hujja ne su suke kawo wannan wata irin wani irin taklifi ne a alkur'ani bai fara aiki ba sai bayan wafatin annabi shekara 400 kuma a hannun waɗannan ƙazaman mutanen wani irin taklifi ne wannan waɗannan su suka fara maulidi domin in ka je ka karanta subhul a'sha abin nan subhul a'sha fi sana'atil insha ina faɗa sunan littafin ne saboda waɗanda za su ji magana san cewa ba da ka aiki ne wai kawai haka nan dan kawai bukata mu wani rai ne ba abubuwa ne har daga an rubuta su cikin ne subhul a'sha fi sana'atil insha mujalladin sa na uku waye ya rubuta subhul a'sha wani malami ne da ake kira al-qalqashan bi al-qalqashan bi a juz'in sa na uku ya kawo har yadda ake yin maulidi a daular haka nan littafin maqribi wanda ake kira al-khitab sunan shi kenan al-khitab wal athar na al-maqribi shi ma ya kawo cewa waɗannan mutane su suka fara yin wasu maulidi duka kuma duk kwanakin shekara su abun su maulidi ne akwai maulidin annabi akwai na fatima akwai na hasan akwai na husaini akwai na imamu wane da imma din nan gaba daya har zuwa limamin zamani saboda haka kusan kullum maulidi ake ciki to waɗannan su suka kawo abu daga baya abun ya sadado har ya shigo cikin daular musulmi farkon wanda ya fara yi wanda ba shi'a ba shine al-malikul muzaffar sahibu irbil cikin ƙasar iraki ne can arewacin iraki inda kuka ji ana maganar kurdawa yankin kurdawa irbil inda rin musul kuna jin musul a labarai to musul irbil a ciki yake to wani sarki ne a gurin jahili ne saboda haka shi ya yi cewa ya kamata a fara maulidi ya ware kwatu dan kuɗi yake kashewa dan in kana karanta abinda su yi ya rubuta na irin abubuwan da ake kashewa ina jin ya ɗauko shi ne daga littafin mir'asul zaman na sifti ibn al-jawzi irin abin da ake kashewa a wannan din a ce a yanka sa abin nan dubu kaza a yanka shanu kaza a yanka a yi kafakin alewa 100 kaza a ciki yudi yake cewa in aka zo maulidi bayan ya gayyato manyan gari da manyan malamai gari aka zauna zai fara tiƙar rawa shi sarkin tun daga asubai har azahar min az-zuhri ila al-fajr kuma fi karawa kaga wannan ai ba addini bane wannan ba addini bane saboda haka a daina karanta wannan ayar a matsayin hujja kuma ko kankanin yaro in yayi karatu yaji ana karanta wannan ayar a matsayin hujja zai iya samu zai fada wannan shine yasa muka ce zamu dan dawo kanta kadan mukan yi bayanai irin wannan ne in an zo kan gaba saboda haka a iya yin kwanaki ma ba a jirinta da wata tura ba saboda ba mu zo kan gaba ba abinda zai sami amma aka zo kan gaba to bai kamata kuma a wuce ba sai a yi bayani wanda bai gane wanda bai sani ba ya sani saboda haka muka yi ta tafiya wai za ce ai ana kaza ba mu yi magana ba ana kaza ba mu yi magana ba ba komai kawai za mu ta magana haka nan ba kai ba gindi ba tafsirin alqur'ani muke alqur'ani kuma yadda Allah ya sifanta shi annan shifa'u lima fi sudur ko menene za a samu maganin sa a ciki illa iyaka ana so ne a zo kan gaba a zo kan gaba za a yi bayani akwai inda za mu yi bayani ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun nan da ɗan ayoyi ka dan za mu zo kan ta insha Allah
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون
تقاتل بنا أقول كرشان آير وانا فليفرق هو خير مما يجمع في فرين تكي دا بنا ألا يأكو النبي صلى الله عليه وسلم دا شيناء القرآن في فرين تكي دا مثلين تكي yi farin ciki da samun kansu musulmi shine yafi musu alkhairi mimma yajma'una mimma yajma'una daga abinda suke tarawa ma'ana da daga abinda kafirai suke tarawa na dukiya abinda mu'minai zasu na farin ciki da alkur'ani da musulunci yafi abinda kafirai zasu na farin ciki da abinda Allah ya basu na duniya saboda haka zamirin nan na yajma'una yana kobawa zuwa ga waɗanda ba musulmi ba ba wai musulmi ba Allah maɗaukakin sarki a baya can cewa ya ayyuhan nasu muka ce ya ayyuhan nasu ta kunshi wanda musulmi yake musulmi da wanda ba musulmi ba don haka mimma yajma'una anan dalili sai koma zuwa ga waɗanda ba musulmi ba waɗanda kalmar ya ayyuhan nasu ta kunsa dalilin haka shine za mu ga cewa a yayin da wannan aya take magana galibin mafiya yawan musulmi a wannan lokaci galabaitattu ne ba su da abin hannu ba su da komai kusan fuqara'u ne talakawa ba su tara komai ba Allah yake gaya musu cewa abinda suka samu kansu a ciki na musulunci da riko da wannan alqur'ani ya fi alkhairi sama da abinda waɗancan kafirai suka tara har suke tinkago da shi nahnu aktharu amwalan wa aulada cewa su suka fi kowa yawan ƴaƴa su suka fi kowa yawan dukiya Allah yake musu wannan ba abin farin ciki bane ba abinda za su yi kafafa da shi bane kuma Allah madaukakin sarki ayoyi da yawa ya nuna mana cewa su ainihin kafirai a wancan lokaci suna takama da wannan dukiya wazarni wal mukaddibina ulil na'mati kuma hilkum qalila qulin na'mati sune wadanda Allah ya ba su ni'ima ta dukiya amma kuma suna kareta al-addini suna kareta al-qur'ani Allah madaukakin sarki da yake magana a al-walid ibn al-mughir ko waninsa wanda suratu nun wal qalam suratu qalam tazo da shi Allah madaukakin sarki yake cewa an kana zamalin wa bani yana yin abin da ya ga dama dan ya ga yana da dukiya ya gan shi yana da yaya wala yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil ki kada kai kawon kafirai cikin kasuwanci da tare dukiya ya sa ya rube ka ai wannan dan jin dadi ne kadan Allah madaukakin sarki yana nuna mana yadda su mushrikai a wancan lokacin suke rena musulmi ganin su cewa galabaitattu ne talakawa kamar yadda mutanen annabi Nuhu suka rena wa mabiya annabi Nuhu cewa talakawa ne wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum araziluna badiya ra'i wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin mutanen annabi Nuhu suke gaya wa annabi Nuhu da mutanansa cewa ba waɗanda muke ganin suna bin ka ba wasu bane sai wasu talakawa da labaitattu waɗanda ba abin da suka mallaka waɗanda ba su da tunani ba su da dabara kuma ba ma ganin sun fi mu da komai inji mutanen inji kafiran zamanin annabi Nuhu suke cewa mu'minai ba ma ganin sun fi mu da komai amma ni ba da muke yi kafirai ne haka nan shi ba haka nan su ma mutanen zamanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da suka zo suka nemi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kori mu'minai da karkashinsa ya kori waɗannan talakawa fuqara waɗanda suke ba abin da suka mallaka ya ayyuhan nasu a kore su ana so su yi imani Allah ya ba kin sarki ya ja kunnanta yace wala tafridu alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alayhim min shay fa tatrudahu fa takuna min adh-dhalimin kada ka kuskura ka kori waɗannan da suke bauta wa ubangijinsu safe da yamma suna kuma neman yardar da ni hisabun ka ba akan su hisab abin hisabun su ba akan teke ba su ma hisabun su ba akan teke ba in ka kore su to za ka zama daga cikin azzalimai wa kazalika fatanna ba'dakum bi ba'd li yaqulu a ha'ula idan Allahu alaihi min bayna alaysa Allahu bi'alama bish-shakirin Allah yake cewa haka muka fitinci sashin su da sashin dan su ce waɗannan su ne Allah ya yi wa baiwa a kan su ya fifita ya ba su addinin da ya fi namu to Allah dai shi ya san waɗanda suke masu gode mata masu yi masa biyayya saboda ka huwa khairun mimma yajma'una ay mimma yajma'uhum kuffar duk abinda kafirai za su tara bai kai irin ni'ima da musulmi suke cikinta ba bai kai ni'imar alqur'ani ba bai kai ni'imar musulunci ba idan musulmi suka hada tare suka hada duniya da kuma ni'imar musulunci da kuma ni'imar alqur'ani wannan ni'ima ce akan ni'ima falala ce akan falala ayar ba tana nuna kada a nemi duniya a tana nuna duniya ita kadai ba za ta zama kafi alqur'ani da musulunci ba idan mutum ya zama akan musulunci yake yana aiki da alqur'ani to ya fi wanda yake ya hada ya tara duniya amma kuma baya gan musulunci din baya aiki da alqur'ani idan aka samu wanda yake ya samu duniyar kuma ya samu musulunci din yana aiki da abin da yazo da shi to babu shakka wannan ya hada fadlan ala fadl ya hada falala akan falala ni'ima akan ni'ima rahama akan rahama sannan Allah madaukakin sarki yace qul ga ya muku ara'aytum subhanal ladhi ma anzala Allahu lakum min rizqin abinda Allah ya saukar muku na arziki faj'altum minhu harama wa halala kuka sanya wani da bangare daga cikin haram wani bangaren sa kuma kuka ce halal qul ka ce musu Allahu azina lakum Allah ne ya ba ku wannan izinin yace ku kasa wannan abu ku ce haram ne wancan ku ce halal ne am ala Allah tafkaru ko kuma Allah kuke yi wa tsagi kuke yi wa ƙarya kuke cewa kaza halal ne kaza haram wannan aya ita ma aya ce tana da girma kwarai da gaske kuma kaida ce babba a tafiyar da mu'amala ta duniya tafiyar da tasarrufi na bawa na duniya kalmar arziki a alqur'ani tana zuwa da ma'ana biyu tana zuwa da ma yantafi'u bihi al'abd sannan kuma tana zuwa da ma'anar ma yumallikuhu Allah wa yubihuhu lil'abd abinda bawa yake amfanuwa da shi ana kiransa arziki zai iya amfanuwa da halal zai iya amfanuwa da haram zai iya zama abu ne wanda baka cewa haram ko halal inda Allah yake cewa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha anan arzikin da yake nufi ba wai maganar halal ko haram ba ana nufin abinda dan adam zai ci sawa'un halal zai ci ko haram zai ci wannan dai daga Allah sannan kuma akwai waɗanda suke dabbobi ne daga cikin masu tafiya a bayan ƙasa dabba abinda zaka ci ko tsuntsu abinda zai ci ai ba a sifanta shi da halal ko haram amma arziki ne daga Ubangiji saboda haka abinda kalmar arziki tana zuwa da wannan ma'ana ita ce ta zo a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud cewa mutumin da in aka zo halittar mutum a cikin mahaifinsa a mahaifiyarsa za a umarci mala'iku da su rubuta ajalinsa su rubuta shekarunsa su rubuta sai aka ce wa katbi rizqihi da rubuta arzikinsa arziki anan ba ana nufin halal ba ana nufin abinda zai ci zai iya cin halal zai iya cin haram zai iya hadawa duka biyu duk wannan sunan shi arziki sannan kuma akwai arziki ana nufin abinda Allah ya mallaka wa bawa abinda Allah ya mallaka wa bawa ya zama mulkin sa ne sannan ya halatta masa ya amfani da shi wannan shi ma ana kiransa arziki wa mimma razaqnahu yunfiquna kaga anan ana nufin abinda muka mallaka musu na halal suna ciyarwa an fi ko mimma razaqnakum anan mimma razaqnakum ba ana nufin ana nufin abinda muka baku na halal abinda muka baku na halal saboda kalmar arziki tana zuwa da waɗannan ma'anonin guda biyu don kalmar arziki kada duk inda kaga arziki ko aka ce arziki wani mai arziki ne ka dauka mai abinda yake cikin halal ne ko wani abin nan Allah madaukakin sarki ya mallaka masa arziki ka dauka abinda ya mallaka masa din ya yarda da wannan abu ko meye ka samu halal ko haram arziki ne daga Ubangiji sai dai cikin arzikin akwai na halal akwai wanda ba na halal ba za mu ci gaba da bayani akan wannan aya insha Allah gobe in Allah ya kai mu sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.